爸基，不一样各位啊。kotunan sauraren kararrakin zabe a Najeriya na ci gaba da yanke hukunci kan shari'un zaben gwamnoni. To sai dai ta jihar Kano ce ta fi jan hankalin jama'a. Jama'a assalamu alaikum. Kawo yanzu kotunan sauraren kararrakin zabe a Najeriya sun yanke hukunci kan kararrakin da aka shigar na zaben gwamnoni a jihohin Bauchi da Kano da Zamfara da Enugu da Osun da Gombe da Lagos da Filato. To sai dai a dukkan jihohin kotunan sun tabbatar da zaben gwamnonin da ke kai tare da yin watsi da kararrakin da aka shigar. Idan ka ɗebe jihar Kano, wace kotun sauraren karar zaben gwamna ta soki zaben gwamna Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP, inda ta ayyana Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC a zaman wanda ya lashe zaben na gwamnan jihar da aka gudanar a watan Maris da ya gabata. Kotun ta dauki wannan matakin ne bayan da ta zaftare ƙuri'u 165,663 daga cikin ƙuri'un da gwamnan ya samu a zaben. Bayan da ta gamsu da korafin da jam'iyyar APC ta gabatar na cewa an yi aringizon ƙuri'un ne waɗanda ba sa ɗauke da hatimi ko sa hannun hukumar zaɓe. Jim kaɗan bayan bayyana hukuncin kotun, gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ya yi jawabi inda ya ce zai ɗaukaka ƙara.
Wannan hukunci mu muna sane da cewa cike yake da kurakurai kamar yadda lauyoyinmu suka yi mana bayani. Bayan ɗaukar fiye da awowi 7 suna yanke wannan hukunci ta hanyar yanar gizo-gizo, mun gamsu da cewa wannan hukunci nasu cike yake da kurakurai da ba za su musaltu ba. Dangane da haka, mun umarci lauyoyinmu da su ɗaukaka ƙara ba tare da ɓata lokaci ba, don tabbatar da cewa gaskiya kai halinta insha Allah. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu tabbatar wa da al'ummar wannan jiha cewa wannan hukunci ne yau ba zai sage mana gwiwa ba ko ya rage mana karsashi wajen gudanar da ayyukan wanda muka saba muke muku ala kulli hal.
To sai dai a bangaren dan takarar jam'iyyar APC Nasiru Gawuna, hukuncin ya zo musu daidai.
Mun yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya nuna mana wannan hukunci da aka yi, kuma kamar yadda nake faɗa ko da yaushe duk hukuncin da ya zo hukunci ne na Allah. To mun yi wa Allah godiya da ya samu ne muka sami wannan nasara a wannan shari'a da aka yi ta gabatarwa har izuwa lokacin da aka yanke.
Ganin cewa bangaren gwamnan da aka rantsar a jam'iyyar NNPP kenan sun ce za su ɗaukaka ƙara, waɗanne shirye-shirye kuke da shi don tankarar wannan batu idan aka koma kotun ɗaukaka ƙara?
To alhamdulillahi, ina ganin kotun ɗaukaka ƙara kamar yadda muka sami fahimta daga lauyoyinmu wanda su ne wanda suke da alhakin yin wannan, sun sanar mana cewa ba abu ne wanda za a daɗe ba. Dama ita wannan kotu ta farko ita ce wadda za a gabatar da shaidu, za a gabatar da korafe-korafe da abubuwan duk da ake gani. Alhamdulillahi, mun gabatar da shaidu sama da 30, su kuma sun gabatar da shaida guda ɗaya. Alhamdulillahi, ba mu da wani haufi, ba ma tunanin komai akan cewa da yardar Allah, Allah zai daɗa tabbatarwa ya tabbatar mana da nasararmu in Allah ya so ya yarda.
Farfesa Bello Muhammad Bada, malami ne a Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, ya kuma yi fashin baki kan shari'ar ta jihar Kano.
To ina ganin tun wancan sati da ya gabata alama duka ta nuna cewa mutane NNPP suna zaton haka ta faru, domin kaga har kwamishina din su gwamnati ya sauke shi, domin ya faɗa cewa in aka sauke su komai na iya faruwa. Yana yi wakila sun ga kokarin da lauyoyin su sun kai na kokarin su kare abin da sun kaci kila kuma sun ga wani rashin tabukawa abin kware da ya kamata lauyoyin su kila ba su yi ba ko kuma su suka san babban dalilin da yasa sun cinkai shi su ma wadanda suka yi nasara da yawa daga cikin su sun cinkai cewa za su yi nasara yana yiwa su ma sun san da cewa kila akwai wani abu da aboye wanda sun ka gabatar gaban kotu wadannan abubuwa duk sun zo sun faru babban matsala ko shi ita ce yan siyasa mu a lokacin da suke son su ci zabe babu ruwan su suna da akida cewa kai dai kai kokari ka ci zabe daga baya komai ake yi a tafi kotu akwai ciwa ce mashi an demokradiya bayan mutane sun gama zabe kusan kotu ita ke tabbatar da zabe yayi ko bai yi ba domin za a je kotu mutane bayan sun yi zabe kotu ta fadi wane ne ya ci ko wane ne abe ci ba wanda a sama ta saukashe shi wanda a kasa ma ta aza shi bisa ga abin da ya bayyana ga kotu ta ganin mai idanunta to irin waɗannan abubuwa shi ya kamata a ce yan siyasa sun lura da shi sanda suke kokarin su ci zabe suka kama haya zaka iya suke cewa suna noma suna tsambare kuma tsambaren sai ka iske cewa ba su rihi shi ba abokanai hamaye su suna kallo su kyade su sai bayan an gama zabi an faɗi cewa sun ci sannan su dauke su su kai kotu su dauko tsambaren nan su gwada ma alkali ai ta shari'a su ma lauyoyi da ma lokacin kakar su ce wannan ya faɗa wannan ya faɗa daga ƙarshe irin wannan abin da ya faru yazo ya faru a irin Kano ba mamaki bane kusan wuri ne inda yake sun dade da wayewa ga abin da ya shafi siyasa hadi a arewacin Najeriya mutane ne da dai sun saba tun lokacin Nehu har zuwa lokacin PRP da makamantan su su kan zabi jam'iyya wanda suke ganin cewa ita adda maslaha gare su su babu ransu da abin da ya zamanta a ce a ga abin da an maslaha na arewacin Najeriya ko Najeriya su suna da haka kuma ga wannan shani na NNPP abin da suka yi kenan in Allah ya sa sun daukaka ƙara tunda doka ta bada dama daukaka ƙara in su yi nasara NNPP ta tabbata anan Kano ko kuma in ce arewacin Najeriya idan kuma daukaka ƙara ba ta tabbatar da su ba to kuma ita NNPP ta yi bankwana da arewacin Najeriya wato sai dai wani jiko
wani al'amari da ya fi jan hankalin jama'a shine yadda aka gudanar da zaman yanke hukuncin kotun inda alƙalan uku suke a wurare daban-daban amma suka yanke hukuncin ta kafar sadarwar hoton bidiyo da aka saka a zauren kotun a Kano lamarin da masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar ya ce wani sabon abu ne da ba a taba gani ba a Najeriya
to wannan abu da ya faru a jihar Kano abu ne wanda yake sabo domin ba a taba yin shi ba ban taba jin a wani wuri an yi shi ba duk da yake dai kotuna karkashin hurumi na sashe na 230 zuwa na 304 zuwa da hurumi na shirye tsare-tsaren yanda za a gudanar da zaman shari'a su wala Allah shigar da ƙara ko kuma bada hukunci ko kuma zaman takewa kotu ma duka kotuna suna da wannan hurumi karkashin sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya kamar yadda na yi bayani to amma wannan a ce an bada hukunci ta madobin dubarudu to ina jin na farko kenan ni da na taba jin shi a saboda haka ni ban san shi ba a dokar Najeriya kuma sabon abu ne aka kirkiro to amma yanda dokar Najeriya take shine duk wani abu da ya faru in wani bai kalubalance shi aka ce an soke shi ba to ya riga ya zama al'ada kenan kuma in ba a yi hankali ba haka za a ci gaba da yi wanda kuma zai zama mataki ne na ƙara zurfafa al'amuran algus a harkokin shari'a domin idan ya kasance alƙalai suna da dama su je wani wuri su boye su ba da hukunci ta kafar sadarwar dubarudu ba tare da an zauna tsagwaro ido da ido lauyoyi da sauran masu ƙara na kallon su ba to akwai yiwuwar wannan zai iya zama wani tagomashi wanda wannan abun zai iya zama unguwar zoma yanke haihuwar sabuwar farka ta harkokin cin hanci da rashawa da kuma alƙun da hana a harkokin kotu amma a yanzu ba zan ce an karya wata doka ba don ban san abubuwa da hujja cewa babu shi ba ban zan ce an karya doka ba kuna da hujjar da za su yi tsare-tsaren abubuwan su yanda suka ga dama amma ba abu ne da ya kamata a ƙarfafa ko a bari ya ci gaba ba ina sa ran a ce za a kalubalance shi ko dan ya zama linzami ne wanda za a ja hankalin kotu ta daina wannan abubuwa a gaba amma duk da haka tunda ya faru kuma lauyoyin ba su kalubalance shi ba to ya zama al'ada abinda a turanci ake kira president wanda kuma wani na iya amfani da shi kuma shi ma ya zauna lafiya tunda lokacin da aka yi wannan ba a kalubalance shi ba
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shiri Godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir da Halima Abdulra'uf. Sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.